بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا أشرين دا أكو غواتن ذو القعدة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دغ مكة زوا مدينة دبو دايا دا داري هود دا أربعين دا بيار ودى تيدي دا تلاتين دا دايا غواتن بيار ميلادية تدبو بيو دا أشرين دا هدو kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka karkashin wannan cibiya ta uwar muminai Aisha Allah ya kara mata yarda wadda take cikin wannan unguwa ta Hausawa Zurot a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Ahkamu Birrul Walidain littafi ne na Sheikh Muhammad Salih Al-Munajjid rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi na 30 daidai muna ta tattaunawa game da mas'aloli da suke tasowa tsakanin yaya da iyayensu ana ta yin tambayar yaya suna yin tambaya game da wasu masail da suka danganci mu'amalanta da zama da iyaye tambayar da muka karanta satin da ya wuce shine na wani da mahaifiyarsa ba ta so ya koyi tukin mota saboda irin abin da ke faruwa na hatsari game da abin da ya shafi mota to da haka mahaifiyar tasa ta rasu kusan shekara biyu amma dai ya san sun rabu da ita a matsayin ba ta so ya koyi mota shi kuma yana da bukata matsananciya na koyan mota dan ya dinga tukawa saboda uzurrukansa da shagulgulansa na yau da kullun suna da alaka da mota to shine yayi tambaya shin idan ya sayi mota yanzu aka koya masa ya ci gaba da tukawa ya saba wa mahaifiyar tasa ko kuma bai saba mata ba duk da cewa ta bar duniya cikin abin da aka bashi amsa cewa yi wa uwa biyayya fa wajibi ne an gane ko kuma idan ka hakura baka koyi motar nan ba balle ka tuka to kamar ka tabbatar da bukatarta kuma ka tausasa mata akan abin da ta umarce ka da shi amma matukar yanzu ba ta raye ta rasu kuma lalle maslahatka tana da alaka da tuka mota muna fata a wajen Allah ya zamto baka yi laifi ba in ka koyi mota kuma ka siya ka ci gaba da tuka domin yanzu damuwar tunda ba ta raye babu ita abinda za ta ji a ranta inda tana raye kai saba umarninta yanzu ba ta raye babu wannan tasiri dan haka ana ganin babu laifi sannan muka tattauna game da wanda ya tambaya cewa iyayensa sukan shigo cikin al'amarin tarbiyyar iyayensa to shin idan ya bujire musu akan umarnin da za su bashi akan yanda zai tafiyar da nasa yayan a cikin hakan akwai sabawa ga iyaye shi ma dai an bashi amsa cewa biyayyar iyaye fa wajibi ce matukar ba sako suka umarce ka ba matukar abinda suka umarce kan ba mai wahala bane irin wahalar da za ta wuce ka'ida sannan ya zamto idan kuma ya zamto sabawarka ga iyayenka wajen tarbiyyantar da iyayenka a inda ba kai laifi ba shine idan suka umarce ka da sabawa Allah a cikin ko kuma barin iyayenka su ci gaba da sabawa Allah ko kuma cutarwa ƙarara ta bayyana a cikin bin umarninsa za ka cutu ko iyayenka za su cutu ko kuma su la'alla su kansu za su cutu ko kuma ya zamto a'a in ka bi umarnin su gaskiya zaka jefa kanka cikin matsananciyar rayuwa cikin wahala ko ƴaƴan ko kuma su iyayen to in akwai irin wannan yanayin to a irin wannan halin sai kai musu wayo kai musu dabara kai musu hikima ka gaya musu magana mai dadi amma kuma ba za ka bi umarnin su ba tunda umarnin nasu ya saba ko kuma akwai wahala wajen aiwatar da shi irin wahala da ta wuce ka'ida ko kuma akwai cutuwa a gare ka ko kuma gare su amma karka kuskura ka mai musu martani da zafi da rashin da'a da rashin ladabi da kausasa magana ba daidai bane ka tausasa musu ka yi kyakkyawan magana gare su ka kiyaye saba musu a gaban su matukar zaka iya in ba sa nan sai kai abin da ya dace akan yayanka in kuma suna nan sai ka kyale koda yayan sun yi abin da kake ganin ya kamata ka hore su duba da iyayen suna nan dan kada ransu ya baci sai ka kyale da haka matukar umarnin da suka baka bai ci karo da abubuwan nan guda uku ba wajibi ne kai musu da abin da kace zaka yi wanda suka ce kai wajen tarbiyyar yayanka yafi dacewa yafi kyau to wajibi ne ka hakura da naka ka bi nasu mun karanta wata tambaya cewa shin mutun zai iya yi wa mahaifiyarsa biyayya wajibi ne ya mata biyayya cikin umarnin da ta bashi wanda yake da alaka da kasuwancin sa kasantuwar ita ba yar kasuwa bace bata sanya hada-hadar kasuwanci da yanda ake gudanar da kasuwanci yake ba bata san irin abokan mu'amalar da ya kamata a yi kasuwanci da su ba da waɗanda ɗan kasuwa in yana so kasuwancin sa ya dore dole ya guje su ba da haka sai tace lalle ga irin nau'in kasuwancin da take so ɗanta yayi ko ga irin mutanen da take son yayi mu'amala da su a kasuwanci shin wajibi ne bin umarninta akan haka to nan ma an ba da amsar cewa duk al'amuranku da yake da alaka da mubahi ba wajibi ba da al'amura na al'ada wanda in kun bi waɗannan hanyoyin kuna cimma burukanku da masalahohin rayuwarku sannan mahaifiyarku ba ta da wannan ilimin da gogewa da wayewa a wannan ɓangaren shigarta na iya dagula lissafi na irin kasuwancin ko hada-hadar da ɗanta yake yi to ba lazimi bane yi mata da'a domin ta shigo cikin abin da ba ta da ilimi ba ta da masaniya akai kuma biye bin umarninta akan haka na iya jagwalgwala al'amuran kasuwanci to anan suka ce dan mutun ya saba mata anan bai zamto mai saba wa iyaye ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce antum a'lamu bi umuri dunyaku ku kuka fi sanin sha'anin duniyar nan taku kenan in ita tana zaune a gida kamata yi ta kyale ka kai kafi ta sanin sha'anin kasuwanci bata san harkar kasuwanci ba bata san ya take ba da haka bai kamata ta matsa cewa sai an yi irin kasuwancin da take so ba qala al mu'allif rahimahullahu ta'ala a karkashin gabar idan iyaye suna wato uba yana fama da rashin lafiyar tabin hankali shin in ya bada umarni a cikin wannan larurar wajibi ne a yi masa da'a shi ma wannan mun tattauna cewa idan ya zamto abin da ya umarni da shi ba wargi bane da shiririta idan abin da ya umarni da shi ba wani cutar ba wata cutarwa bace a cikin umarnin to wajibi ne ya yi masa da'a amma idan abin da ya umarta din shirme ne saboda larurar tabin hankali da yake da ita ko abin da ya umarni da shi din cutuwa za a yi in an bi umarnin to yanzu nan tunda an san ba a cikin hayyacin sa yake ba yana cikin yana da larurar tabin hankali wannan ba wajibi bane da ya bi umarnin sa cikin abin da yake ba shi da wani muhimmanci wargi ne da shiririta ko kuma cikin abin da yake akwai cutarwa a ciki to wannan mun tattauna a karkashin ka'idar la darara wala dirar duba akan wannan wato ka'ida ta shari'a tabbatacciya to ana cewa inna da'atul walidaini innama tushra'u biyayya ga iyaye an shar'anta ta ne kawai a inda baya umarnin ko biyayyar ba za ta jawo wata cuta a kansu ba kuma za ta jawo wa ɗansu wata cuta ba ma'ana bin umarnin ba zai cutar da su ba bin umarnin ba zai cutar da ɗan ba amma idan ya zamto abin da suka yi umarnin da shi
ko abinda wannan uba mai tabin hankali ya umarni da shi babu cutarwa a ciki wajibi ne a yi masa da'a wannan a karkashin wannan muka tsaya kuma za mu tashi akan wata ka'ida da malamin yake so ya ga mana qala al muallif rahimahullahu ta'ala lakin yambagilin tibahu huna ila umurin malamin yake sai dai anan ya kamata a gane a fahimci wasu al'amura al'amrul awwal al'amari na farko da ya kamata a fahimta an yakuna dararu dakhilu ala alwalidaini bidhalika dararan muhaqqaqa a inda in suka baka umarni kuma akwai cutarwa a cikin umarnin a gare su ba za ka yi musu da'a ba sai ya ce an yakuna dararu cutarwar ta kasance ad-dakhilu ala alwalidain wadda za ta shafi iyayen bidhalika sakamakon bin wannan umarnin dararan muhaqqaqan cutarwa ce tabbatacciya ba ko kwanto ake ba kar ya zanto ka ce ina tsammanin ai innabi wannan umarnin su ma abin zai sha musu kai ya dame su ya cutar da su a'a ya zanto cutarwar ga ta karara tabbatacciya ce in an bi wannan umarnin za su cutu aw ghalaba dhannu bi wuqu'ihi ko kuma zato mafi rinjaye akwai yuwar akuwar wannan cutuwar inda fi'il zalika a lokacin da daya aiwatar da wannan umarnin da suka umarce shi fa in kana dararan mutawahhama amma idan cutarwar wato zato ne mararin jaye shine wahab idan zato ne mararin jaye akan cewa abinda suka umarta din zai iya cutarwa lam yasqut wujubu da'atihima wajabcin yi musu da'a bidhalika da wannan umarnin lam yasqut bi saraya ba wajibi ne kai musu da'a sai suka baka umarni sai aka fahimci akwai cutarwa a cikin bin umarnin kuma cutarwa ta zahiri karara tabbatacciya to ba za ka yi musu da'a ba ko kuma zato mafi rinjaye in an bi su a wannan umarnin za a cutu to anan ma ba za a yi musu da'a ba amma idan kila wa kala ake na za a cutu ko ba za a cutu ba babu tabbas din cutuwa to wajibi ne a yi musu da'a cikin abin da suka ba da umarni wannan ya kamata a gane wannan athani na biyu Allah ya tarattaba ala tarki da'atihima dararun akbar kada ya zamto sakamakon kin yi musu da'a kuma akwai wata cuta mafi girma da za ta faru fi zalika a cikin rashin yi musu da'a mana in ka bi su za a cutu amma rashin bin sai an fi cutuwa kaga abubuwa ne guda biyu lalle an tabbatar da cewa wannan umarnin nasu in ka bi su akan wannan umarnin akwai cutuwa a ciki amma da ka duba sai ga rashin bin su din kuma cutuwar sai ta fi haka hadarin sai ya fi haka to a babin shari'a babin hankali ba za ka zabi cutuwa karama akan cutuwa babba ba an fahimta ma'ana ba za ka zabi babbar cuta ba akan karamar cuta an ji in ka bi su za ka cutu amma in ba ka bi su ba sai ka fi cutuwa to yanzu sai ka bi su don ka haƙura da ƙaramar cutuwar wannan shi ne ƙa'ida irtikabu akhafu dararain kenan ina fata an gane irtikabu akhafu dararain wannan ko da yaushe ana auna shi a ma'auni na shari'a idan illoli guda biyu ko cututtuka guda biyu suka zo lokaci daya kuma lalle sai an yi ɗaya daga ciki to sai a duba wacce ta fi sauki duk da cewa duk cuta ce amma wacce ta fi dama-dama sai a yi aiki da ita don a kauce wa waccan babbar cuta din a babin hankali ba za ka fada wa babbar cuta ba ka kyale ka hakura da wato ka kyale karama shi yasa yake cewa sharadi na biyu ko al'amari na biyu Allah ya tarattaba ala tarki da'atihima kada ya zamto sakamakon barin yi musu da'a dararun za a samu wata cutuwa akbaru wadda ta fi girma min darari da'atihima fiye da cutuwar yi musu da'a fi zalika a cikin haka wa hadhihi alqa'idatu shari'a al'amma wannan ka'ida ce gamammiya ta shari'ar musulunci fil muwazana wadda shari'a ta kawo maka wajen au da auna bainal masalih wal mafasid tsakanin abin da yake maslaha da abin da yake barna idan wannan abun maslaha ce wannan abun barna ce to ko shakka babu ai ba za ka dauki cutarwa ka aje maslaha ba sai ka aje cutarwa sai ka bi maslaha abinda suka umarce ka maslaha ce abinda kai kuma kake so kai cutuwa ce barna ce wajibi ne ka hakura da ra'ayinka ka bi maslaha su tunda nasu maslaha ce a inda abinda za ka yi maslaha ce abinda suke umarta ka cutarwa ce karara to anan kaga ba za ka yi musu da'a ba za ka tafi akan abinda ka kudurci domin kai ne akan daidai a inda naka maslaha ce tasu maslaha ce bal ma maslaha su ta fita ka dole ka hakura da taka ka bi tasu ina fatan gane inda abinda kake so kai cutuwa ne abinda suke so kai cutuwa ne sai ka sa a sikelin au sai ga da wannan cutuwar da wannan dole sai an yi daya daga ciki wace ta fi sauki sai ka auna kaga ka bi umarnin su cutar ta fi dama dama fiye da kauracewa ko kaucewa umarnin su duk da cewa a cikin bin umarnin nasu ma akwai cutuwa amma a cikin bujirewa umarnin su kuma cutar ta fi girma to yanzu sai ka hakura ka bi su Allah ya sa an gane wannan fashin bakin قال ابن نجيم رحمه الله إذا تعارض مفسدتان إذا برنا بيو سكا هدو سكا تكرو دجونا روعي أعظمهما ضررا بارتكاب بارتكاب أخفهما إذا برنا غدا بيو سكا تكرو sai a yi la'akari da wacce tafi girma cikin cututtukan guda biyu birtikabi a khaffihi ma sai mutun ya aikata mafi sauki na ta uba da wannan misalin sai kuka hau jirgin ruwa sai da aka je tsakiyar teku sai direban jirgin ruwa ya ce lodi ya yi yawa dole sai an rage lalle manejin sai yana nuna masa a rage kaya in ba haka ba nan da wani lokaci jirgin nan zai iya nutsewa da kaya da masu kaya duk su halaka wannan illa ce ko ba illa ba ce sannan kayan da aka debo kayanku ne na kasuwanci wannan ya zo kaza wannan ya zo duk an jibgo a jirgin ruwa aka ce mai jirgin ruwa yanzu ya za ya ce kayan nan duk za a kwashi a zuba a teku wannan illa ce ko ba illa ba ce wacce ta fi sauki jarin ka ne gashi nan kuma shi ka kundishe ka siyo kaya kuma an je tsakiyar teku kuma an ce jirgi lodi yayi yawa me za a yi direba yace kayan nan dole a rage su kana daga cikin wanda zaka taimaka wajen daukar jakarka ka jefa wanda ya debi haja sai jefa yanzu da ayi hasarar dukiya da ayi hasarar rai da dukiya wace ta fi sauki shine irtikabu a khafud dararai an gane ko da jirgin ma irtikabu a khafud dararai kaga shine sai ku dauki mafi sauki cututtukan guda biyu da cututtuka ne amma sai ku dauki wanda ta fi sauki shine ku hakura da kaya ku tsira da ranku sai kuma a sake yin addu'ar Allah ya sabunta arziki ababin hankali ababin shari'a shine abin da za a yi ina fata an gane amma in ba ma'aunin shari'a mutun ya dauka ba bai yi amfani da hankali ba wani zai dinga kallon ya sha wahala fa jarin nan kan ya same shi ya ci kwakwa kuma yanzu in baka da jari yanzu ya za kai sai ya fara tunanin jarin sa kuma ya manta da ransa ina amfanin badi ba rai ina fata an gane to shine malai ke cewa idza ta'arada mafsadatan idan barna guda biyu ta hadu ru'iya ahaduhuma a'azamuhuma dararan shine abin da ya faru a tafiyar Annabi Musa da Khadir Annabi Musa da Khadir wannan shine irtikabu a khafud dararaini ba wani ilimin zahiri da batini bane ba wani da za a zo irin masu ilimin hakika su ce wa ya ilimin zahiri ne da batini shi Annabi Musa ilimin zahiri ne da shi shi kuma Khadir wai ilimin batini ne da shi duk ba wannan bane irtikabu a khafud dararaini da aka hau jirgi aka dauke su kyauta da Khadir da Annabi Musa ana cikin tafiya kawai sai Khadir yaga annabi Musa annabi Musa sai yaga Khadir ya balle wani bangare na jirgi an gane ko sai yake cewa ya za mutane sun mana ihsani sun mana karamci sun dauko mu kyauta za su hayar da mu daga cikin ruwa kuma kai musu ta'adi yace zan baka ansa daga baya da yazo me ya fada yace wa amma safinatu fa kana lighulamain yatimain fil madinati wa kana tahtahu kanzul aa fa amma safinatu kana limasakin ya'maluna fil bahr fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kull safinatin ghasba sai yace abinda yasa wannan jirgin ruwan da kake kallo na wasu talakawa ne miskine da shi suke harkar sufuri a cikin jirgin ruwa suna cin abinci kuma a yankin gurin akwai wani azzalumin sarki inda yaga jirgi ba tabo a jikinsa kalau yake kwacewa yake to shine sai nake so in tseratan musu da jirgin su sai na balle wani guri yanda in an zo gurin sa da ya duba yaga jirgin an balle wani abu zai ci a wuce yanzu da ya kwace jirgin gaba daya da ai musu wannan karamar barna wanne ne ya fuso ke shine irtikabu an khafd dararai haka in ka tafi sauran wa ambal gulamu amma duk gaba daya duk akan irin wannan ne irtikabu an khafd dararai na bata an gane qala az-zaylai fi babi shurutis sala al-imamu az-zaylai a cikin babin sharadan sallah yace thumma al-aslu fi jinsi hadhihi al-masail sannan asali game da jinsin wa'annan mas'aloli anna man ibtuliya bi baliyataini wanda aka jarabce shi da ibtila'o'i guda biyu wa huma mutasawiyani kuma ibtila'o'in daidai wa daida suke ya akhudhu bi ayyihima bi ayyatihima sha'a sai zabi duwa da ya ga dama ibtila'o'i guda biyu ne wannan nauyin ta daya da wannan to anan sai ya zabi kuma dole sai ya dauki daya to sai ya duba wanda zai ya zabi kowace ya ga dama anan yana da zabin ya zabi kowace ya ga dama domin da wannan bala'in din nauyin su daya in hasara ce asarar da zai anan irin ta zai yi anan to kawai ya zabi ina zai asara kawai in ya zabi anan zai asara kawai shikenan duk hasara iri ɗaya ce wa in ikhtalafa in kuma sun saba yahtaru ahwanahuma sai ya zabi wanda tafi dama dama wannan harkar in aka buga ta dole ya zuba kudin sa anan ya zuba kudin sa anan amma wannan aka siyar da kayan a haka 10,000 za a fadi kuma dole a sai da kayan dan sun fara lalacewa wayannan su ma kaya ne masu lalacewa sun fara lalacewa wannan su kuma in aka sai da su 20,000 za a fadi wanda kaya kamata a siyar da wuri na 20,000 ko sai hasarar nawa an fahimta ko to wannan shine idan ya zamanto hasarar guda biyu ta zo sai duba wacce ina ne faduwar za ta fa sauki sai je fa'i karamar faduwa fiye da yayi babban faduwa لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا للضرورة دومين مباشرة الحرام أي كتحرم بيها لتاسين أقوي لرورة ولا ضرورة في حق الزيادة باب لرورة أشكين حق كاري أم بيمتا ينزم سالي لرورة ستسا متن زي مت يوم يكي زي مت amma in ya ci abinci ya je ya samu mai abinci ba shi da kuɗi in aka ba shi plate ɗaya zai koru wannan yunwar to yanzu in ya ci plate ɗaya ya gudu kaga wannan da sauki da ya ci plate ɗaya sai ya je akwai wani guri da bai tofin ba sai ya ci a ƙaro mai plate ɗaya ai ba larura a cikin ziyada larura tana cikin wancan na farkon yunwa yana jin yunwa yana ganin zai rasu to anan kaga sai ci plate ɗaya dan ya saving din rayuwarsa to iya nan wannan larura take amma sai ji wani lungu kuma nan kuma bai shiga bai cika ba sai ci a ƙaro mai plate ɗaya to wannan babu larura a cikin ziyada iya larura iya inda larura take nan aka baka dama shi yasa suka ce da aka ce mutum in akwai larura ya ci mushi an bayyana ko da ya ci mushe aka ce sai kuma daga baya ya samu abinci yanzu sai ya jefar da mushe yanzu ya ce to wannan ai ragowar tun da ya dai mushe ne gashi ya kusa cinye shi bari ya karasa cinye shi wannan ziyada din babu larura a cikin ta. Ina fata an gane wannan magana. Ku koma cikin al-ashbah wa an-nadha'ir shafi na 76 al-thalis na 6 ana uku kai an yakuna ad-dararu ad-dakhilu alayhima, ya kasance cutarwar tana komawa ne kansu iyayen, au ala gairihima, ko tana komawa kan waninsu, bidhalika da wannan umarnin da suka bayar, dararan zahiran kuma cutarwa ce karara sabitan tabbatacciya, to anan ba za a bi umarnin su ba. Fa amma dararu tare alladhi la yalbathu an yazula, amma larurar da ta fado, an gane ko larura ce ta gaggawa ta fado, bata dade ba kuma sai ta kau, irin wannan larura ce wadda take dan fadowa haka kuma dan wani lokaci sai ga ta kauce babu ita. Fala yadhharu annahu yusqitu ta'atahuma, to baya bayyana cewa wannan irin larura wadda take fadowa ta kauce, yusqitu ta'atahuma zai sariyar masa da bi musu da'a, la siyama musamman idza kana alwalidani, idan iyayen sun kasance yastauhishani bidhalika, suna shiga cikin dimuwa da damuwa bidhalika da haka, wata ta'adha nufusuhuma bitarki talbiyati ragabatihima, sannan zuciyarsu za ta konu za ta sosu idan ba a amsa abinda suke so ba. To anan kaga dole wajibi ne da iyayensa biyayya a wannan yanayi. Ga misali dan ka gane, wa min zalika, daga cikin misalin haka, maridu sukari matsalan mai cutar siga diabetes, idza kana kabirat sinni, in ya zamanto kuma ga girma, ga yana da cutar siga ga kuma shekaru ya manyanta, fa inna nafsahu tatuku ila almamnu'i min at'am, sai ga wani lokaci ga tsufa ga cutar sukari, sai ga wani lokaci zuciyarsa tana marari da kwadayin cin wani abinci da likita ya hana shi ci, wa sharabi, ko shan wani abu da aka hana shi sha kasiran sau da yawa, walaysa min alhikmati, to anan sai kuma kaga yana so ya ci, in bai in ka hana shi ci ransa zai baci ya ji ba dadi, kai kuma kana ganin kada ya ci jikinsa ya rikice, to nan walaysa min alhikmati, ba hikima bane, at-tashaddudu fi man'ihi, tsanantawa wajen hana shi cin wannan abincin, min kulli ma yamna'uhu minhu at-tabib, baya cikin hikima tsanantawa wajen hana shi cin duk abin da likita ya hana, bal yambagi at-tashilu ma'ahu, wa ya kamata a dinga sassauci wajen mu'amalantarsa, fi ba'dil ahayin, a wasu lokuta, fi ashiya'a min zalika, dan dinga bashi damar cin wani abu ko shan wani abu daga cikin haka, domin akwai abinda an hana shi ci saboda wani dalili, amma kuma jikinsa kuma a wani lokaci yana buƙatar wannan. Ai akwai lokacin da zaka kuma in sugar yayi ƙasa sai a ce mutum waye dan hahambudi shi dan ya ƙara yin sama, da haka wani lokacin aka kaurace abubuwan gaba ɗaya kuma wani lokaci sai kuma su haifar da wata matsala, da haka indai dan jifa jifa zai makale zai matsa cewa sai ya ci wani abu, to wannan baya cikin hikima jimalan cewa tsanantawa na hana shi dukkan abinda cin abinda likita ya hana. Ya kamata a mu'amalance shi da sauki a wasu lokutan, fa inna ta'azzi nafsihi bil hirman kathiran ma yafuqu darar aklatin wa tamdi, sai mala yace domin sau da yawa cutuwar da zuciyarsa take samu in an haramta masa da yawa cin wannan abun, to ta dara cutuwar da zai in ya ci loma ɗaya ko biyu ta wuce shikenan lokaci abun nan, domin za ka ga in an hana shi ci, to kila kuma rashin sana shi cin zuciyarsa za ta ƙonu, zai shiga cikin wata irin damuwa da kila dabarin su aka yi ci sau ɗaya ko sau biyu, shikenan da abun wannan cutar ba za ta kai haka ba. Ma'ana za ka ga cewa ga shekaru sun hau, ga kuma larura yana da ita, a mafi yawan lokuta ko da likita ya ce kada ya ci, to in an ce kada ya ci da yawa, to a iya bashi dan kadan ya dinga ci, ko kuma lokaci lokaci jifa jifa a dinga bashi, domin wani lokacin aka haramta masa kwata kwata, to zuciyarsa za ta iya sosuwa ta kuma cutu, in kuma ya cutu sau da yawa wannan cutuwar da zai yi sai kuma ta dara cutuwar da zai samu in ya ci. An gane ko? Aw sharabin hulwin, ko shan wani abu mai zaki, in aka hana shi a wani lokacin sai a bar shi ya sha. Hana shin to yanda zuciyarsa za ta konu ta shiga cikin cutuwa, to sai kuma ya dara inda barin sa aka yi ya sha a wannan lokacin. Fil maddati fil marrati ba'da al marra, musamman lokaci bayan lokaci. A bar shi ya ci ne yanda zai zama masa matsala sosai, ba za a bari ba. Amma lokaci wannan dai yana cikin irtikabu wa khafud dararain, in an hana shi ci to kuma sakamakon hana shi cin zai iya kamuwa da wata larurar da dama barin sa aka yi. To yanzu kaga anan gara a bashi ya dan cika dan, ko da yake in an cin ya ci sai ya yi jinya, sai ya dan yi saboda ya ci abin da kila ya dara abin da bukata cikin sa yake bukata, da haka zai shiga yan matsala. Amma wannan matsala in an kwatanta ta mai sauki ne akan haramta masa ci gaba daya. To yanzu kaga a babin mai jinya ko babin wanda yake tare da uba ko iyaye masu wannan, kamata ya dinga la'akari da irin wannan, shine irtikabu akhaffud dararai. Qala ibn Abd al-Barr, ابن عبد البر النمري رحمه الله يكتب ويدخل الضرر في الأموال شوتروا أتكن بين أمرن إياي تكنشك أتكن دوكيا من وجوه كثيرة تبانقروا لي داما لها أحكام مختلفة سوكم وإنن فسكوكين داما سنة ده حكونشا ما بمبانتا وهذه أصول أما وأن وتكعيدة أكباك أدبانت إللها وأن إلولن تكو دليلن تسرق سن بينا. Wannan ka'ida ce aka baka, duk sanda suka yi umarni to sai ka duba bin umarnin akwai cutuwa, rashin bin umarnin akwai cutuwa. Kai in ka bi umarnin zaka cutu, su kuma in ka bi in baka bi umarnin su ba za su cutu. To sai ka dinga wannan shine ma'aunin da aka baka irtikabu akhaffud dararain, ko da yaushe sai ka dinga aunawa wace cuta ce tafi dama dama taka ko tasu, wanda tafi dama dama ita zaka aikata. Wannan ka'ida an baka ita ba a wannan mas'ala ba, kowace mas'ala an baka faqis alaiha ma kana fi ma'anaha, ka ci gaba da auna dukkan wata mas'ala da ta zo da irin wannan ma'anar, dora ta akan wannan ma'aunin na shari'a irtikabu akhaffud dararain to sif insha Allah zaka dace insha Allah. Wa hadha kulluhu babun wahidun, wannan duk gaba ɗaya yana komawa zuwa babi guda ɗaya, mutaqaribul ma'ana ko mutaqaribul ma'ani, wanda ma'anar tana kusa da juna. Mutadakhilun, wani lokaci ma'anar ma tana shiga cikin juna. Fadbut aslahu, daga ka kiyaye wannan ka'ida, ka kiyaye asalinta. Wa min hadha albab, a dai irin wannan babin, wajhun akhar min ad-darar, akwai wata fuskar daban ta cutar ta cutuwa da ake samu. Mana'a minhu al-ulama, wanda malamai suka hana irin wannan. Ka dukhanil furni, kamar hayakin oven, oven din da ake gasa biredi ko a gasa kaza ko a gasa kaza. Wal hammam, da bandaki. Wa gubaril andar, da kuma kurar da take tashi na karmami da ciyawa in ta bushe. Wal antan, da kuma wato wata cuta wadda take haifar da ƙurarraji haka a jiki. Wadud, da tsutsa. Almutawallida minaz zibali, wadda bola ke haifar da ita. Almabsuti fi rihab, wadda zaka tana yawo tana abin nan a cikin rahaba, cikin in tayi tsutsa gurin sai ka kuma tafan sama tana ta yawo a cikin ainihin wato haraba guri. Wama kana mithla zalika kullihi, abinda ya zama irin wannan gaba ɗayan sa, fa innahu yaqta'u minhu ma bana dararuhu, to hakika zai yanke dukkan abinda cutarwarsa ta bayyana. In sun sa shi ɗaya daga cikin waɗannan yaga akwai irin waɗannan illolin, cutarwar ta bayyana a gare shi, to zai yanke wannan. Wa baqa atharuhu, fa innahu yaqta'u minhu ma bana dararuhu, duk abinda cutarwar wato ta bayyana sai ya yanke iya inda cutarwar ta bayyana. Wa baqiya atharuhu, an gane ko? Wato wani lokaci za ka ga ana samun irin wannan. Wa baqiya atharuhu, wato rago gurbin kuma inda yake da ba sai an taba shi ba shi kuma sai a bar shi. Wa khashiyata madihi, kuma yana jin tsoron ci gaba, musamman ciwon sukari za ka ga yana da wannan matsalar, sai ga wani lokaci sai an yanke wata gaba. To inda ake in ya kai irin wannan, to inda cutarwar ta bayyana sai a yanke iyanan, sai a rabu da inda cutar bata je ba. Amma inda ake tsoron za ta iya tsallaka sai a shakanta daidai nan gurin. To kila kaga uba baya son wannan, don haka duk wannan abun ana ba mu irin wannan kaidojin ne dan mu san irtikabu akhafu dararain an ban maganar iya maganar biyayya ga iyaye cikin abinda zai cutar ko wani sa an shigo cikin fadada maka mas'alar ba iya biyayya ga iyaye ba dukkan mas'aloli suna iya shiga wannan kaidar irtikabu akhafu dararain duk sanda zaka ka samu kanka irin wannan yanayin to sai ka duba wanne yafi dama yafi sauki min malagina bin nasi anhu daga irin abinda mutane ba za su iya wadatuwa ba gabarin sa walaysa mimma yastahiqu bihi shay'un yabqa walaysa mimma yastahiqu bihi shay'un baya daga cikin irin abinda za a ce wajibi ne ko kuma ya cancanci sai yayi shi yabqa saboda ya ci gaba da wanzuwa wadararu fi man imithl hadha akbaru wa a'zamu min as-sabri to yin wato wadararu cutarwa fi man imithl hadha a cikin hana irin waɗannan abubuwan akbaru wato cutarwa ta fi girma wa a'zamu ta fi ainihin wato kamari min as-sabri fiye da ayi hakuri ala zalika akan haka sa'atin khafifatan dan wani lokaci sa sauka tunda ba abun zai ci gaba da tafiya continuously bane wala shakka anna alwajiba fi zalika kulli ko shakka babu abin da yake wajibi a cikin wannan gaba daya liman kana qa'iman bi amri abawaihi ga wanda ya tsaya tsayin daka wajen bin umarnin iyayensa sawa'un kana sahihain sawa'un lafiyayyu ne basu da wata larura aw alilaini ko kuma marasa lafiya ne suna da wata cuta an yaji tahida abin da ke wajibi akan kowane da yayi kokari fi an yataraddahuma fi kibarihima ya dinga kokarin yardar da su a lokacin tsufan su wa yatalaffa fi mu'amalatihima ya dinga tausasawa wajen mu'amalantar su wa ijabati ma yumkinuhu da amsa abin da yake ganin zai iya min talabihima na abin da suka nema aw li'tizar ko kuma neman hanzarin su da ba su uzuri amma ya ajizu anhu game da abin da ya gagare shi ya kasa aw la yanbaghi ta'atuhuma fihi aw la yanbaghi ta'atuhuma fihi ko kuma cikin abin da baya kamata ya musu da'a a cikin sa to anan sai ya nemi uzurin su ya nemi hanzarin su ya ba su hakuri wayudarihima fil kalam ya yi musu magana mai taushi wa ya'lamu annahuma fi halid da'f ya dinga tuna cewa ba wayannan iyayen nasa yanzu fa suna halin rauni dan duk wanda iyayen sa suka kai shekarun tsufa to suna halin rauni allati raddahum Allahu ilaiha allati raddahum Allahu ilaiha wanda yanzu Allah madaukakin sarki kuma ya mayar da su zuwa ga wannan rayuwa wannan matakin ya hatajani ila mithli ma yahtaju ilayhi tiflus sagir yanzu su ma fa a wannan shekarun suna buƙatar irin abin da yaro dan karami yake buƙata min alhilmi na juriya wasabri da hakuri duk wanda yake renan yaro karami musamman iyaye mata sun san haka duk wanda yake renan yaro karami to ya san a daidai wannan yaro ba abin da yafi buƙata ka mu'amalance shi da shi sama da juriya da hakuri wattalaffi da tausasawa wa sa'ati sadari da fadin kirji ka dinga dan yalwata kirjinka karka tsuke kirjinka wajen mu'amalantar yaro to haka su ma iyayen suka kai wannan marhalar ta tsufa su ma fa irin wannan mu'amalar da suka yi ma kana yaro ita suke buƙata hal yaqumu li abihi idha qadima alayhi ikraman lahu an gama wannan matsalar shin yana halatta ya miƙewa babansa tsaye idan babansa ya zo saboda girmamawa yana ganin babansa ya zo kawai yana zauna kawai sai ya tashi tsaye saboda girmamawa ga babansa wannan yana halatta an ummul mu'minina aisha radiyallahu anha annaha qalat an karbo daga uwar mu'minai aisha Allah ya kara mata yadda tace ma ra'aitu ahadan ashkana ashbaha samtan wa hadayan wa dallan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min fatima radhiyallahu anha nana aisha da kanta tace ni ban san wani ba ban taba ganin wani da yayi kamanceceniya samtan ta abinda ya shafi sufa wa hadayan da shiriya an gane ko wa dallan da natsuwa bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yayi fi kama da manzon Allah a waɗannan abubuwan ba min fatima kamar na da fatima nana aisha tace ni ban san wanda tayi kama da annabi ba irin fatima ban ga wanda take wato tafi kama da annabi a shiriya tafi kama da annabi a nutsuwa irin fatima ba radiyallahu anha kanat ta kasance na fatima idza dakhalat alaihi idan fa ta shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qama ilaiha manzon Allah tashi yake tarotawa tashi yake tarbota fa akhadha biyadiha ya ruko hannunta wa qabbalaha ya sumbace ta wa ajlasaha fi majlisi ya zaunar da ita a gurin zaman sa wa kana idza dakhala alaiha ya kasance shi ma duk ran da ya kai mata ziyara yaje wajenta qamat ilaihi sai ta tashi ta ce ta tarboshi fa akhadhat biyadihi ta ruko hannun mahaifinta sallallahu alaihi wasallam fa qabbalathu ta sumbace shi wa ajlasathu fi majlisiha ta zaunar da shi a gurin zamanta wannan hadithin imamu abu daud ya ruwaito shi hadithi na 5217 imamu tirmidhi hadithi na 3872 wa sahahu al albani استثنى بعض اهل العلم قال ابن باز رحمه الله yake cewa استثنى بعض اهل العلم من هذه الاحاديث wasu daga cikin malamai sun yi togaciya game da waɗannan hadisan ma'ana hadisan hani daga miƙewa idan mutun ya taho ko ya shigo guri alqiyamu lilqadimi min as-safari miƙewa sabida mutumin da ya dawo daga tafiya lissalami alaihi dan aje a tarbo shi a gaishe shi wa musafahati da yin musafaha gaisawa da shi aw mu'anaqatihi ko rungume shi sabida yayi doguwar tafiya ya dade baya wa kaza man dalal gaibatu haka wanda ya dade baya gari wastathna da haka wasu malaman sun togace wannan wastathna ba'dhum wasu daga cikin malamai sun togace qiyamal walad li abihi miƙe wanda da zai yi saboda babansa da ikramihi dan karrama shi wal akhadh bi yadihi da kuma riko hannun babansa wa qiyamal walid li waladihi ko kuma miƙewar uba saboda zuwan ɗansa dan ya tarbo shi idza kana ahlan li zalika in ya ga dan ya cancanci haka to akwai malaman da sun yi togaciya akan haka domin nana Fatima ta ne wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana wa nana Fatima haka wal muradu amma fa abinda ake nufi da miƙewa anan alqiyamu lissalami wal musafaha ba irin wanda kawai mutun ya shigo kawai miƙe tsaye kikam a tsaya ba wannan ake magana ba mutun ya shigo a tarbe shi a gaishe shi a yi masa musafaha ko a rungume shi wa hadha listisna'u sahihun wannan togaciyar sahihi ta wato ingantacciyar togaciya ce wa qaddallat alaihi sunnatu sahiha domin sunnar manzon Allah tabbatacciya ta yi nuni akan haka min ha daga ciki ma fi sahihai akwai abin da yazo cikin hadisin da yazo cikin sahihain bukhari da muslim anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lis sahaba manzon Allah ya ce wa sahabbai lamma qadima sa'ad ibn mu'az lokacin da sa'ad ibn mu'az yazo lil hukmi fi quraiza dan yazo yayi hukunci game da yahudawan banu quraiza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wa mutanansa qumu ila sayyidikum ku tashi ku je ku tarbo ku taro shugabanku kenan ya shigo daga kofa ana gani sai a miƙe tsaye a je a taho tare da shi sai a abin nan ba wai ya taho kowa daga inda yake kawai miƙe tsaye a tsaya ba a'a ya taho ta nan kofar wani shugaba ne da ya kamata a girmama shi ko wani malami ne da ake gani ya kamata a girmama shi ko wani babban mutum ne da ya kamata a girmama shi ana ganin sa ta kofa ya taho sai a tashi sai a je can inda yake ba sai an jira ya karaso da kansa ba sai a tafi inda yake yana tahowa ana sai a taro shi a gaggaisa da shi sai a taro shi a zo a bashi gurin zama ina ba ta gani annabi sallallahu alaihi wasallam haka ya cewa sahabbai waɗanda suke karkashin wato kulawa da jagorancin Sa'ad bin Mu'az yace qumu ila sayyidikum wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 3043 Imam Muslim hadisi na 1768 wal murad abun nufi al-qiyamu lis-salami alayhi miƙewa ne dan zuwa ayi masa sallama wa inzalihi an dabbatihi da kuma sakko da shi daga kan abin hawansa dabbarsa in mota ce da an ganshi yazo sai aje a bude masa kofar mota dan ya fito in raqumi ne yake kai ko doki sai aje a rike masa linzamin a rike masa dokin dan ya taka ainin wato abin nan ya sako daga kan doki wa fi sahihain aidan an ka'ab bin malik an karbo daga ka'ab bin malik annahu lamma dakhala ala annabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid lokacin da ya shigo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallaci wan nasu haulahu mutane suna kewaye da annabi sallallahu alaihi wasallam lamma anzalallahu tawbatahu lokacin da Allah ya saukar da tuban sa shi ka su su uku nan wayanda suka basu je yakin Tabuka ba aka ce a kaurace musu a daine musu magana har tsawon kwana 50 akwai shi ka a cikin su har sai da Allah ya saukar da aya cewa ala thalathati alladhina khulifu aka karbu tuban su to ya shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana shigowa qama ilaihi talhatu bin ubaidillah dalha ibnu ubaidillah sai ya tashi yaje ya taro shi yuharwilu yana sauri fasafa hu yaje masa musafa ya gaishe shi wa hannahu ya taya shi murna bi taubatillahi alaihi da karbar tuban da Allah yayi a gare shi wa lam yunkir zalika annabi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah ya ga abinda dalha ibnu ubaidillah yayi wajen tashi ya tarbo ka'ab bin malik amma manzo Allah bai yi inkari ba wannan sai yake tabbatar da cewa babu laifi babban mutum ko iyaye in sun taho ka tashi ka je ka taro su ka taho tare da su ka zo ka zaunar da su a gurin zama wannan falamaniya an bayyana wannan hadisin shi ma Imam al-Bukhari ya rawaito shi hadisi na 4418 Imam Muslim hadisi na 2769 wa akhraja Abu Dawud wa Tirmidhi wa An-Nasa'i bi isnadin jayyidin an Aisha radhiyallahu anha qalat Nana Aisha tace kanat Fatima radhiyallahu anha Nana Fatima Allah ya kara mata yadda ta kasance idza dakhala alaiha annabi sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah ya shigo gidanta qamat ilaihi tana tashi ta taro shi fa akhadhat bi yadi ta rike hannunsa wa qabbalathu ta sumbace shi wa ajala sadhu fi majlisiha ta zaunar da shi a gurin zamanta wa idza dakhalat alai in ita kuma ta shiga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam qama ilaiha annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yakan tashi yaje ya taro ta fa akhadha bi yadiha ya kamo hannunta wa qabbalaha ya sumbace ta wa ajlasaha fi majlisihi ya zaunar da ita a gurin zaman sa fa hadhihi alahadithu mala yace wadannan hadithan sarihatun hadisai ne a bayyane fi jawazi mithli zalika da suke nuna halaccin irin haka wani babba ko iyaye ko malami ko wani shugaba ko wani babba wato dattijo mai shekaru ya shigo aje a taro shi a rako shi a zuwa zaunar da shi a gurin zama wannan ya halatta wa annahu la yadkhulu fil qiyam al makruh wannan bai shiga cikin wato miƙewa tsayen da aka karhanta aka hana ba an gane ku to dan ku bambanta tsakanin wannan wanda aka hana ka kawo mutun yana shigo kawo a min miƙe tsaye dan girmamawa gare shi to wannan shine hadisi yazo cewa an hana wannan amma yazo ku mimmike dan ku je ku taro shi ku taho da shi wannan shine wanda hadisan nan suke magana akai ina fata an gane da kaga kenan idan uwa ko uba sun shigo ya halatta daye musu haka yaje taro su daga bakin kofa ko daga mota yaje a bude kofa ya fito a karbi kayansa in akwai kaya a ruko hannunsa in ana rukowa mu kuma nan tunda bamu da irin al'adar ruko hannun shikenan sai ka kar yana gaba kana bin sa a baya har a shigo cikin gida a gyara mu gurin da zai zauna ya zauna in uwa ce ita ma ai mata haka ina fata an gane to mun zo daidai kan gaba insha Allah sai mu tsaya anan an ce lokaci yayi abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuba